Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a kodayaushe a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 20 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu. Daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Maradi ta Jamhuriyar Nijar sun kudiri aniyar daukan kwararan matakai na magance matsalar tsaro. Sannan za ku ji cewa a Jamhuriyar Nijar din ayarin farko na alhazai a kasar sun tashi daga birnin Yemen a cikin daren jiya Juma'a domin zuwa kasar Saudiya inda za su gudanar da aikin hajjin bana. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da zaman daddara tsakanin kasashen duniya dangane da kwace jirgin ruwan dakon mai mallakar Burtaniya da Iran ta yi a yankin mashigin Hormuz, yayin da Burtaniya ta yi gargadi daga kausan harshe ga hukumomin Tehran a daidai kuma lokacin da ita ma Iran din take cewa kama jirgin na Burtaniya mataki ne na maida martani. A yau Asabar ofishin harkokin wajen Burtaniya ya kira jakadan Iran da ke London kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt ya ce Tehran ta dauki mummunan matakin da ba bisa ka'ida yake ba, wanda zai janyo hargitsi tare da yin gargadin cewa martanin da Burtaniya za ta dauka ba zai mata dadi ba. A yau Asabar ita ma majalisar shugabancin kasar ta Iran ta ce Iran ta dauki matakin ne saboda Burtaniya ta sa hannu a kama wani jirgin ruwan da kon manta da aka yi a makonni biyu da suka gabata, wanda ke dauke da galan din mai miliyan 2 a kusa da yankin tekun Burtaniya a Gibraltar da ke gabar tekun kasar Spain. Yayin da ake bikin cika shekaru 50 da a karon farko Bill Adam ya saka kafarsa a duniyar wata, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya jinjina wa Amurka wannan uku 'yan sama jannati da suka taimaka wajen kai wannan ziyarar ta farko a duniyar watan. A cewar Pence, abin da suka yi ya wuce lashe rige-rigen da kasashen duniya suka yi a wancan lokacin na zuwa duniyar watan, domin sun taimaka wajen hada kan Amurkawa. Sannan a karon farko daukacin al'ummomin duniya sun dunkule wuri guda. A ranar 20 ga watan Yulin 1969, jirgin sama jannatin Amurka mai suna Eagle ya sauka, inda dan sama jannatin nan marigayi Neil Armstrong ya sama mutum na farko da ya sa kafarsa a duniyar watan. Wata fashewa da ta auku a tashar gas a lardin Henan da ke tsakiyar China ta halaka kalla mutum 10, kana wasu 19 sun jikkata. Hukumomin sun ce ba a san inda wasu mutane 5 suke ba. Bayan wannan fashewa wacce ta auku a jiya Juma'a a kamfanin gas na Henan Coal Gas Company, kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya rawaito cewa zuwa yanzu an dakatar da duk wasu aikace-aikace a wannan tasha ta gas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa 'yan kasar Mozambique miliyan 1.9 da makwacin guguwa ta daidaita rayuwarsu a farkon shekarar nan na iya fuskantar matsalar karancin abinci, muddin kasashen duniya basu kawo daukin matakan gaggawa ba. Daruruwan mutane ne dai suka mutu, sannan wasu dubbai suka rasa muhallansu bayan da guguwar Idai da ta Kenneth suka afkawa kasar ta Mozambique a watannin Maris da Afrilu. Banda da guguwar ta yi ta lalata ababen more rayuwa da kuma amfanin gonakin al'ummar kasar. Kakakin hukumar samar da abincin ta Majalisar Dinkin Duniya Hafa Husel ya ce jama'a da dama na iya shiga kangin yunwa.
It is expected that the upcoming lean season will be very difficult in Mozambique with just below 2 million people.
Ana fargabar lokacin da za a shiga zai zamanto mai matukar wahala yayin da jama'ar da yawan su ya kusa miliyan 2 aka yi hasashen za su ta gayyara idan har ba a kai musu dauki ba. Hukumar dai na so ne ta rika tallafawa mutum 50,560 a kowane wata daga nan har zuwa cikin watan Oktoba musamman ma a yankunan da guguwar ta yi barna.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. Hukumomi a jihar Maradi na Jamhuriyar Niger sun kuduri aniyar daukan kwararan matakai na ganin sun magance matsalar tsaro dake dada kamari. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aika mana da rahoton.
Hukumomi a jihar Maradi sun kuduri aniyar daukan kwararan matakan tsaro biyo bayan harin da wasu ƴan bindiga suka kai garin Shirgi a yankin Madarunfa. Har mutum 5 suka rasa ransu. Zakari Umaru shine gwamnan jihar Maradi, kirayeyi da su hada karfi da makotansu don su dakile wannan matsala dake ci musu tuwo a kwarya.
Wannan matsalolin yau kusan shekara guda muke cikin su, hari ne ake kawo ma garuruwan mu ko in ce kasan mu. Mun san daga inda harin yake zuwa, amma bamu san ba ko su wane ne ke kawo mana hari. Bamu san dalilin harin nan ba. Najeriya ɗan uwan mu ne na jini, zumuntan mu da su ba za ta katse mu gama ƙarfin mu da nasu mu yi maganin wannan abu a shirye muke duk abin da muka mallaka na zancen tsaro muna iya huddo shi mu hada da nasu mu yi maganin wannan abu su zo mu sarke wannan nauyi da Allah ya dora mana a daina zalunci waɗannan bayan Allah cikin damana sun bar gonakin su gamuwa ne muke da jama'a ba san ba ma inda za su mutun he da 20,000 nace suke nan muna tattalan su daga ƙasar Sokoto suka hutu
yanzu haka dai jama'ar yankin sun hada yanasu inda hankalin su ya tashi suka ce ba dai su su zauna a wannan waje ba kamar yadda waɗannan da abin ya rutsa da su ke cewa
za a sayar da Allah kai duk mutane a watsa kike
da Allah ya kama namana ne tsagungunne musayin da Allah za ya sai abin da Allah ya
an kashe mijina to abin da ba mu da waya kai da diya an da muka baro garin nan ba mu da waya ka sai maza muna har ƙarfe 11 muna cikin daji kwankwance ga daji da yara cikin daji
duka sare ba su bar mu komi baran kai dade daga mu haka muka taso ko sai yan sakaran mu ta ji har sun kore dabobi har sun toye mu motoci sun toye mu da rumbuna hatsi haka nan muka ran kai dade
to yanzu matakin da muka doka yanzu ni dai garin nan dama na hi kwana wata da su a gidan mu sinati mu kuna ni dai garin ga shi ne kawai zaman dai garin ga niki kawai raina bai ban cikin garin ga kode shi to yanzu matakin da muka doka shi ne kawai yanzu mun ma kwashi ka muna baro garin yanzu dai nan na kawo tsohata ne nan garin yan kuriganga to ni na kawo sana'a je gaskiya in ban wuce marayi ma zaran zan wuce zan na ba ni isa nan wayan nan gaskiya dai mace mai sunan mace yanzu ba a samu goma ciki
shi kuwa shugaban gundumar Madarunfa Haruna Maidabo kiraye ga al'ummar yankin da su bada gudunmuwar su don a cimma buri
to jama'a ya kamata kuma ku tashi tsaye ku bari taku gudunmuwa a bisa ga lokacin abinda gwamnati ga kuma ku bari taku gudunmuwa soja suna baki aikin su kuma za su ci gaba da aikin su mun gode mu
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
Usman bin Fadiya Ya Allah da baba dake Allah ya mu tumar ban duniya ko ke garaba mun san kariya shi kai Najeriya ni dole dake
lalle ya rado da Qur'ani ya fadi
A gaida Tamar Abari a Jamhuriyar Niger din rukunin farko na ayarin Alhazai ya tashi daga birnin Yemen a cikin daren jiya Juma'a don zuwa kasar Saudiya inda za su gudanar da aikin Hajji bana yayin da hukumar Alhazai ta kasar ta ce za ta ci gaba da dakon maniyyata daga gobe Lahadi wakilin muryar Amurka a Yemen Suleiman Munbarma ya aika mana da ƙarin bayani
Kimanin maniyata 200 ne suka tashi a yammacin wannan Juma'a ta hanyar wani jirgin yawo daga hilin jirgin saman Jor Hamani na Yemai zuwa ƙasa mai tsarki da nufin sauke farali a yayin farkon na maniyatan na bana na samun kulawa ne daga kamfanin Hajji da Umara na Ambali Voyage. Bakal Male Adamu shine mataimakin shugaban wannan kamfani.
Alhamdulillah, kamar da yau da kunka gani muna da jirgi biyu da za su tafi yau da Turkish da Air Algeria cikin vol regulier, kuma jirgin yawo ne a lasan muke taya za su sauka Madina Allah rida. Kamar kuma zancen visa za mu ci sai mu ci mun gode ma gwamnati da yake bana ya yi wanda ya kamata babu wani matsala. Allah zamu duk sun samu visa.
Maniyata a nasu bangare sun nuna farin ciki da ganin wannan rana da suka kira ta cikar guri.
Sunana Hajiya Zainabu. Ga mu yanzu za mu shiga jirgi, an yi muna visa, mun samu komi da komi namu, ga mu za mu shiga cikin jirgi bara a Hambali Voyage ne tahi. Kuma a can makama da muka je bara, wallahi an kadar su kansu sun yi muna komi.
Mu dai Allah ya sa mun samu visa, kuma muna tsammani Allah ya sa ya zamanto haccan kasa mai tsarki mu samu wannan ankadar mankin da kyau.
Domin kauce faruwar abubuwan da aka saba gani a irin wannan lokaci na zuwa aikin haji, ejoji sun gargadi maniyata akan bukatar mutunta dokokin kasar Saudiya.
Duk alhajin da zai shiga jirgi yau ya san ranar da su tawa dan kone da biyan shi na dawowa. Wajen kaya mun yi musu huduba, mun kwatanta musu kayan da ya kamata su tafi da su, kenan babu zancen su tafi da kayan da bai kamata ba. Wajen dawowa kowa dai yana da tunda cikin kowane jirgi gabi an rubuta nauyin kayan da ya kamace karsu. Makka da Madina babu matsala abinci, shi ma abinci na Mina shi kuma doka ce ta ƙasa Arabi Saudiya. Yau da shekaru wannan Mina abinci Arabi Saudiya ce ke jere din shi a Mina.
Hukumar Alazai ta ƙasa wato Koho ta sanar cewa a gobe Lahadi da safe ne za a ci gaba da jigilar maniyatan hajjin daga nan Yamai zuwa kasar Saudi, waɗanda aka kiyasta cewa sun haura 12,500. Shugaban wannan hukuma Alhaji Jibril Labukari ya jaddada cewa kawo yanzu ba wata matsala a game da batun tsare-tsare a dauka daga batun dakon alhazai zuwa batun samar da takardar visa da tsarin saka ido akan kai da kawon maniyata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 4 na yamma da minti 42. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Majalisar dattawa ta amince da Justice Muhammad Tanko ya zama babban jojin Najeriya biyo bayan bukatar hakan daga shugaba Buhari. Tanko ya zama mukaddashi bayan dakatar da Justice Walter Onogun. Hukumar Alazai ta rufe biyan kudin kujera ga maniyata na bana. Barista Mukhtar ne shugaban hukumar.
15 ga watan Arifi, wanda kuma yake da niyan ya tafi, sai ya aje kudinsa in Allah ya kai mu baɗi da rai da lafiya, sai ya tafi.
Sheikh Balalawo ya buƙaci kawo malamai kusa da Alhazai
don aikin hajjin su ya zamanto irin wadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi. Yace alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna.
Dan majalisar wakilai Mansur Manusoro ya gabatar da kudirin ciyar da almajirai da gina makarantun tsangaya.
Kididdiga da ita hukumar UNICEF a shekarar 2017 ya nuna akwai almajirai sama da miliyan 10.11 da suke yawo akan titi da makamantansu.
Yayin da ake jiyayen rashin alkali a Ado Sarkin Hausawa, rugujewar gini a Jos ya yi sanadiyar rasa ran mutum 12. Nasiru Adamu Elikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne madakin Samunaka Alhaji Garba Suleiman da Pasto Musa Muhammad. Ga madakin Samunaka.
Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman, madakin Samunaka a nan masarautar Samunaka a ƙarƙashin Lere Local Government. Wannan kira ne nake yi da murya mai nauyi akan al'amura da ke faruwa a ƙasanmu Najeriya, musamman ma mu a arewacin Najeriya. Irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe, sace-sace ya yi yawa. Ya kamata mu 'yan arewa da Kirista da Musulmi da Bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun tanatsu, mu zauna lafiya kamar yadda ake zaune da. Wato, al'amuran nan sun tabarbare saboda abubuwa da yawa, wanda yake wannan abin ya shafi akan tsaro, akan addini, akan ƙabilanci, akan rashin aikin yi tun ma ba ga matasa ba. Kuma a nan za mu yi kira, ko kuma zan yi kira ga gwamnati. Gwamnatin nan na jiha ne, na tarayya ne, na ƙaramar hukuma ne, da su ɓullo da yadda za a yi wannan al'amura cikin kwanciyar hankali da lumana. Na san gwamnati tana iyakar nata ƙoƙari, amma Hausawa sun ce in dambu ya yawa ba ya jin mai. To, a hakikanin gaskiya zan fara a kan masarauta, sarakuna, hakkinmu a kan talaka. Wato, mulki, muddin aka ce kai mai sarauta ne, mai mulki ne, to alhaki ne a kanka na ganin ka taimaka ma talaka ko kuma wanda suke ƙarƙashin mulkinka, kare mutuncinsu, kare dukiyarsu da lafiyarsu. To, muddin ba wani abu mai kama da wannan na tsare lafiyarsu da dukiyarsu, rayukansu, to ba fa mulki, ba kuma sarauta. To, mun tashi muna yara mun ga masarauta da sarakuna da hakimai da dakatai da masu anguwanni masu faɗa ne aji. To, amma a wannan zamani Allah ya kawo mu, ba a sauraron sarakuna, ba a sauraron hakimi ko sarki ko dakace. Kuma su dinnan duk wani shawarwari da ya kamata a kawo na zaman lafiya, su ya kamata a tuntuɓa a nema. Da ba zan manta ba, muna yara, ko baƙo aka yi, idan ya zo gari zai je gidan sarki ya ce ga shi shi baƙo ne, za a tambaye shi meye sana'arka, idan wanzami ne shi, idan maƙeri ne shi, idan majemi ne shi, idan ba ma ba duku ba, ko sana'a gore yake yi, kai ko jan alewa yake yana talla, za a samu wanda waye masu wannan sana'a a wannan gari, sai a ce a kai shi gidan wane. To, lokacin kamar yadda ne magana na ce in dambu ya yawa ba ya jin mai. Saboda haka yanzu a kowane gari a arewa an bunƙasa, an hayayyafa, yadda aka yi da ba zai yiwu ba yanzu. Amma duk da haka akwai wato role wanda yake, akwai yadda za a amfani da hakimai da dakatai da sarakuna wanda za su ba da wani bayani, al'umman da suke ƙarƙashinsu za su iya kawo bayani na ga wani abu na ta'addanci da yake faruwa wuri kaza. To, yanzu kowa yana tsoron ma ya je ya kai bayanin cewa a'a ga wani abu ba a amince da shi ba, ba a yadda da shi ba, ko kuma a wani baƙo ne da aka gani ba a amince mai da shi ba. To, ƙarshen ta ko ka kwana ciki, ko da a yanka ka ko a kashe ka. Saboda haka ko mutum ya ga wani abin da yake faruwa na cutarwa, saboda tsoron haka sai ya ja bakin shi ya shiru.
Shi ma Fasto Musa ya ce,
wannan mulkin nan na duka ne, duk da taimakawa mu ne Buhari zai yi nasara. Idan ba taimakawa mu, gaskiya ba zai yi nasara ba. Buhari dole ne ya sa ido, dole idon shi ya bude, ya ga irin shugabannin da yasa, ya ji irin rahotannin da ake kawo akan su. Wanda bai yi da kyau da wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau ga abin da mutane suke magana a game da kai aka canza. Sun bai canza ba sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki zai musu aiki. Ana firmikeya, ana zumunci da juna, ana neman abinci. Wasu yan arewa su je kudu, yan kudu su yi arewa, yan gabas su yi yamma, yan yamma su yi gabas. To ana nan a firmike da ma'aikatanmu da sojojinmu. Da dukkan ana nan a firmike, ana nan a caccakuɗi. Idan ba mu sa kyakkyawan lamiri a cikin zukatanmu ba, kar ka ga kai soja an kai ka aiki, kai daga arewa ne an ɗauke ka an kai ka ƙasar Ibo, ka ga cewa wannan ai ba ƙabila ta bane, bari in yi masa cin tashi. To Ubangiji yana ganin ka, zai kakkaɓo jirginka daga can kudu ya dawo da kai arewa, kuma ka samu hukunci daidai da kai. Haka kada kai ɗan kudu ka tashi ka zo ƙasar Maiduguri a matsayinka ma'aikaci. Ai kana yin aiki a ƙasa Najeriya, ba a ƙabilarka ba, ba a ƙasarka ba, a ƙasarmu gabaki ɗaya. Ko ina na kan ya kamata shugabanni, police ya san haka, sojoji su san haka, da sauran security duk inda suke Najeriya ya kamata su san da wannan. Musamman zan kira da shugabanni na police wannan suke lura da wa'anda suka yi laifi, da kuma tarin yawa wa'anda ba ma dalili suna nan kwakwance a police. Ku ji tsoron Ubangiji, ku tausaya ma al'umman nan, suna ƙarƙashinku. Sai abin da kun ka so, to babban abin da muke son ya kawo, a zo a ga ɗan uwa yana cikin prison, ɗan uwa su zo da taimakon da za su bashi. Sai ku anshe kuna ci, kuna kaiwa gidajenku, kuna ba ‘ya’yanku. Ba abin da ke zo ma prison ɗin Najeriya in bayan kuli-kuli. In ba kuli-kuli kansa ya kaba, ina da tabbas ina zuwa prison. Na tabbatar da wannan kuli-kuli. Shine kawai za ka iya saye ko garin rogo, ko garin rogo in ka sai mai kyau bai ga za ku kwashe ku kai gidajen ku. To canji ake, ku canza daga mugayen halaye. Shugabanni na prison, ku sa ido daga ƙananan ku ga halayen su, kuma ku gyara naku halaye manya, domin ƙasar nan ta yi canji. A ce prison ba ka da ikon ka je ka ba ɗan uwanka da yake a matsala, ka ba shi wani abin da zai taimaki rayuwar shi a wurin. Sai a anshi sai ka sai kuli-kuli ka ba shi. Kuli-kuli ne shi ne da cin abincin da za a iya ba ɗan prison ya biya kai kare. In ka sai slippers ka ga ɗan prison yana taya ba slippers, ka sai slippers ka ba shi. Sai ku anshi ku kai gidajenku da matanku da ‘ya’yanku, kuna ɗora wanka da su, ba ku gane ba kuna cinku ba. A kwan a tashi ‘ya’yanku ne za a juye a sa su kulisi, su ma a yi masu abin da ku kuka yi ma ‘ya’yan wasu. A kwana a tashi iyayenku ne za su juye suna prison. To don haka ƙalubale ne ga kowane security da muke da shi Najeriya. Haka police ku mantawa abubuwan da muke yi, haka in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku. ‘Ya’yanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke yi ma ‘yan uwanku. Haka soja, ina kira gare ku da babban murya ‘yan uwa duk da muke Najeriya, a taru a yi ta adalci, mu kaunaci juna, mu sa ƙauna a zukatanmu. Da ƙarshe ina son in sake kira da janar. Janar, yadda Ubangiji ya taimake ka, ya kuma sa ƙaunaka ko soyayyarka, ya baka tagomashi da farin jini da dukkan al'umman Najeriya, kudu da arewa, gabas, yamma, musamman dole ka yi tsaya, ka yi tsayin daka, ka yi gaba da duk wanda ya kawo maka ishu na religion, ishin addini wanda zai kawo miskila a cikin mulkinka. Dole ne ka sa ido kamar da hankalinka ga mutane wa'anda za su ɗauki ishu na addini su zo gare ka domin su lalata. Sai ka yi lura ba aikin da kake da yake a kanka babban aiki ne, wanda yake baccinka ma ya zama addu'a, zamanka a addu'a. Ko a ofis kake zama, ka tabbatar kana ƙarƙashin Ubangiji, ka miƙa kanka ga Ubangiji. Ina gaya maka akwai makirai. In ba tare da addu'a ba, ina gaya maka akwai masu makirci, za su yi maka zagon ƙasa, su burma ka a cikin mulkinka. Amma Ubangiji ba zai bari ba, ka tashi tsaye da kai da iyalinka. Ku tsaya kuna a cikakke addu'a har lokacin da za ka gama mulkinka a cikin salama, yanda za a ce an yi wani shugaba adali a Najeriya daga 2015 zuwa lokaci kaza. Ga irin mulkin da ya yi na adalci wanda za a sa shi a cikin tarihin wanda ba za a kuyi. Wannan addu'a mu da roƙonmu ga Ubangiji ya tabbatar maka da haka.
Nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ɗan wasan gaba na Najeriya Odion Ighalo ya sanar da matsayarsa na jingine bugawa kasarsa wasa jim kaɗan bayan kammala gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka a kasar Masar. Ighalo mai shekaru 30 da ya lashe kyautar wanda ya fi zura ƙwallaye a gasar ya ce matakin da ya ɗauka shine mafi tsanani a rayuwarsa. Ya soma bugawa Najeriya wasa ne a watan Maris na shekara ta 2015 inda ya buga mata wasanni 35 da a cikinsu ya zura ƙwallaye 16 a cikin shekaru 4 da yayi yana bugawa kasar tashi wasa. Wannan na zuwa ne kwanaki kalilan bayan da kaftin ɗin ƙungiyar ta Super Eagles ta Najeriya John Michael Obi shi ma ya tabbatar da yin murabus daga bugawa kasar wasa bayan kwashe kimanin shekaru 19 yana wakiltar ta. An cire shugaban hukumar ƙwallon kafar Najeriya Amaju Penic daga mukamin da yake da shi na mataimakin shugaba na ɗaya na hukumar ƙwallon nahiyar Afirka wato CAF, inda aka maye gurbin sa da ɗan ƙasar Afirka ta Kudu Danny Jordan. Penic ya soma aikin mataimakin shugaban na CAF na ɗaya ne a watan Yulin shekarar da ta shige ta 2018. To sai dai shugaban CAF ɗin Ahmad bai fito fili ya bayyana dalilin cire Penic ba. Wannan lamari na nufin ɗaukakar mataimakan shugaban CAF ɗin na biyu da na uku Constant Omaru na ƙasar Congo da Fauzi Lekja na ƙasar Morocco zuwa mataimakan shugaba na ɗaya da na biyu, yayin da sabon na ɗin wato Jordan zai zama mataimakin shugaba na uku. Ƙasashen nahiyar Turai da dama ne yanzu haka suka baza komarsu a zawarcin ɗan wasan gaba na ƙasar Afirka ta Kudu Percy Tau. Tau na daga cikin 'yan wasan da suka wakilci ƙasar ta Afirka ta Kudu a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da aka kammala a jiya Juma'a. Ɗan wasan yana da kwantaragi ne da ƙungiyar Brighton ta ƙasar Ingila wacce ta ba da shi aro ga wata ƙungiya a ƙasar Belgium, inda tauraruwarsa ta haska sosai a kakar wasannin da ta shige. Ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester United ta Ingila ta yi watsi da tayin kuɗi Euro miliyan 60 da ƙungiyar Inter Milan ta ƙasar Italiya ta yi mata na sayan ɗan wasan ta Romelu Lukaku. Tayin ya zo ne ƙasa da adadin kuɗin da United ɗin take buƙata domin sayar da ɗan wasan ɗan ƙasar Belgium mai shekaru 26 wanda ta saya daga ƙungiyar Everton akan kuɗi fam miliyan 75 shekaru biyu da suka gabata. Lukaku ya kasance babban ɗan wasa na farko da kocin ƙungiyar ta Inter Milan Antonio Conte yake buƙatar cefanowa. To sai dai kocin ya ce za su ƙara matsa ƙaimi a neman samun ɗan wasan, duk da yake manazarta wasanni na ganin sayan Lukaku ga ƙungiyar ta Inter Milan ya dogara ne da makumar ɗan wasan ta Mauro Icardi wanda yanzu haka baya tare da tawagar ƙungiyar a rangadin shirye-shiryen soma kakar wasanni da suke yi a nahiyar Asiya saboda raɗe-raɗen da ake yi na yiwuwar barin sa ƙungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To ana ci gaba da zaman ɗanɗana tsakanin ƙasashen duniya dangane da ƙwacin jirgin ruwan da kwan mai mallakar Birtaniya da Iran ta yi a yankin mashigin Hormuz, yayin da Birtaniya ta yi gargaɗi da kakkausan harshe ga hukumomin Tehran a daidai kuma lokacin da ita ma Iran take cewa kama jirgin na Birtaniya mataki ne na mai da martani. A yau Asabar, ofishin harkokin wajen Birtaniya ya kira jakadan Iran da ke London kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Birtaniya Jeremy Hunt ya ce Tehran ta ɗauki mummunan matakin da ba bisa ka'ida yake ba wanda zai janyo hargitsi, tare da yin gargaɗin cewa martanin da Birtaniya za ta ɗauka ba zai yi mata daɗi ba. Yayin da ake bikin cika shekaru 50 da a karon farko Bill Adam ya saka kafarsa a duniyar wata, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya jinjinawa Amurkawan nan uku 'yan sama jannati da suka taimaka wajen kai wannan ziyara ta farko a duniyar watan. A cewar Pence, abin da suka yi ya wuce lashe rige-rigen da kasashen duniya suka yi a wancan lokacin na zuwa duniyar watan domin sun taimaka wajen haɗa kan Amurkawa.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Keith Holmes. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.